sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Saura abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 10 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji ƙarin bayani kan irin matakan da Isra'ila ta ɗauka bayan da Hamas ta kai mata hari. Sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar Jifa da ke jamhuriyar Nijar sun yi ƙoro domin ganin sun kawar da yawan mace-macen mata masu juna biyu a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammadu Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan mako ya duba batun yamci da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage raɗaɗin tsadar rayuwa. Sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A wani jawabin da yayi ga kasar shi da daren jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar Hamas, duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta akan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga bangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin kaucewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. Jiragen yakin Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan Gaza yayin da rundunar sojin ƙasar ta ce ta gayyato ƙarin dakaru 300,000 da aka tanadar don ko ta kwana. A wani martani, mai magana da yawun mayakan Hamas ya yi barazanar cewa sojojin Hamas za su kashe fararen hular Isra'ila aƙalla 150 da suke garkuwa da su da zarar Isra'ila ta hari fararen hulan Gaza ba tare da wani gargaɗi ba. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki, bayan da aka wallafa wani sako ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili. Sannan ta yiwu lamarin ya sa wasu daga jagororin kungiyar sun fusata. An sauya sunan adireshin wata kafar sada zumunta mai suna Taliban Public Relations Department zuwa Free Philistine, ma'ana a 'yanta Filastino. A ranar Asabar aka wallafa wani sako cewa Taliban ta tuntuɓi hukumomin Iran, Iraki da Jordan don neman su bata izini ta bi ta ƙasashen domin ta kaiwa ƙungiyar Hamas ɗauki a yakinta da Isra'ila. An karanta sakon so miliyan 2.5, sannan kuma wasu kafafen yaɗa labarai sun ɗauki hoton sakon. A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin Taliban da ƙungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin an kubatar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka, sannan aka samu motsin ƙasa da dama. Al'amarin da ya yi sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane, sannan kuma da dama suka jikkata. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni wadda ta afka ma yammacin lardin Herat a ranar Asabar ta lalata sama da ƙauyuka 12 a ciki da kewayen, inda lamarin ya fi kamari a gundumar Zindajan. Gwamnatin Taliban ta ba da rahoton mutuwar aƙalla mutum 2,000 tun bayan aukuwar girgizar ƙasar a ranar Asabar, sannan wasu 1,700 sun samu raunuka a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntuɓi wani likita a ɗan asalin Najeriya da ke Isra'ila, Dr. Sama'ila Sanusi, wanda ta fara da tambayar sa irin matakan da hukumomin Isra'ila suka ɗauka tun bayan harin bazata da Hamas ta kai. Sai ya ce,
hukuma ta ɗauki matsayi cewa wannan matsayin da ake ciki wata matsayi ne wanda babu irin ta shekarun da suka wuce, irin kashe-kashen da aka yi da mutanen da aka kame aka ɗauke. Wannan rana ce, bakar rana ne a ƙasar Isra'ila. ana bakin cikin wannan abun a cikin kasan hukuma sun jujjuda cewa duk mutanen kasan su hada kai zuciya daya baki daya babu wani bambance bambancin jami'iyyar opposition kowaye yanzu dai zuciyarsu an zama daya domin a kawo a zo a samu nasarar wannan matsalar da ta shigo.
To iya saninka akwai 'yan Najeriya a ƙasar Isra'ila nan inda kuke?
Babu wanda ka san da babu nan Najeriya ciki. Akwai mutanen Najeriya nan sosai.
To waɗanne ayyuka ne galibi 'yan Najeriya da suke Isra'ila suke yi misali?
Domin Najeriya suna abubuwa da dama. Ni zan ce maka ni likita ne so ina aiki asibiti akwai su da dama wanda suke ga masu aiki a embassy suna aiki suna nasu kai da kawo.
To ya za ka bayyana rayuwar yau da kullum ƙasar Isra'ila?
Rayuwar yau da kullum yadda zaman rayuwar yau da kullum a tashi a je aiki a dawo a huta. Akan rayuwar yau da kullum shi ke kowa sa na shi gaba.
Da Sama'ila Sani suke nan a hira sa da Aliyar Grace Abdu za a ji ci gaban wannan hira a shirinmu na gaba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha Ma'azu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A wata alamar da ke nuna cewa tayu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya. An baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBT a takaice. Jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBT ne ya ba da sanarwar daukar wannan matakin a ranar Juma'a. Shugaban CTBT Robert Floyd cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya bayyana damuwa game da lamarin inda yake cewa sanya takunkumi akan gwaje-gwajen nukiliya yana da mahimmanci wajen dakile yaduwar makaman nukiliya da zimmar kare al'ummar duniya da ma waɗanda za a haifa nan gaba daga mummunar sakamakon da ke biyo bayan makamin nukiliya a yayin da ake gwaji. A ƙarshe, kuɗin digital ya taka mahimmiyar rawa a juyin juya halin Myanmar bayan da sojoji suka karɓe ikon gwamnati a ƙasar a cikin watan Fabrairu 2021 a cewar mataimakin babban ministan tsare-tsare kuɗaɗe da ci gaba Min Zayar U a wata hira da muryar Amurka. Gwamnatin haɗin kan ƙasar NUG ce ta naɗa ministan. NUG ta kunshi mambobin tsohuwar gwamnatin ƙasar da aka zaɓa a demokuraɗiyyance da kuma masu adawa da gwamnatin mulkin sojin. Dogaro da kuɗin digital na bai ɗaya ka iya zama wani abu da gwamnatoci masu kama karya za su iya amfani da shi wajen sanya ido da kuma tantance shige da ficen kuɗaɗe, amma kuma yana iya kawo musu matsala kuma.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar da matsalar tsaro da jihar Difa ke fama da ita haddasa babbar koma baya kamar rashin zuwan mata masu juna biyu asibiti a yankunan sassan jihar, lamarin da ya kara haifar da yawan mace-macen mata masu juna biyu sakamakon doguwar nakuda. Daga Difa, wakilin Maharu Sule Rashidu na dauke da karin bayani.
A jamhuriyar Nijar a yanzu haka hukumomin kasar ne yake ci gaba da wayar da kan al'ummar kasar dangane an rage yawan mace-macen mata masu juna biyu sanadiyar rashin haifuwa a gidan asibiti. To sai da jihar Difa mai fama da matsalar tsaro a waɗansu yankunan sassan jihar na ci gaba da fuskantar irin wannan matsalar na samun yawaitar mutuwar mata masu juna biyu da mafi akasari matan karkara ne wannan lamari ya fi shafuwa sakamakon zulumin da suke fama da shi na rashin isasshen tsaro da ke rage musu karfin gwiwa don zuwa asibitin, duk da hukumomi na iya nasu kokarin don tabbatar da tsaro a jihar ta Difa mai makwabtaka da tarayyar Najeriya. Wata mata mai suna Kubra da ke dauke da juna biyu ta ce,
wallahi to wannan dai samun matsala ne dai, an samu matsala dai kafin a je go, kuma Allah ya sanya kwana kare kuma a yi wadda ba a sanya. tun da kaga rashin awo ma iya kawo matsala ai kaga ko mace an ta samu juna biyu ba ta san wasu je a wasu ko suna zuwa awo kaga rashin zuwa awo ko shi ke kara kawo matsala ma mu ya mata gurin ai ai ham sai dai Allah ubangiji Allah sauke mana hayya
Edmond Adamu Aloke shine shugaban babbar likitar uwa da danta dake karbar mata masu juna biyu a nan jihar Difa yana mai cewa
mata su yi awo kuma su je su aiwa alita shi likita shi ne zai yi sani in ciki zai yi ciki ya take tayya tun ka haya kai ga matsala babba wanda mace tana yawa ko ta rasa ranta ko ta rasa danta ma shi likita in yana aunawa yana yi sani in akwai matsala abin da ya karin shi sai tura gaba ko ko aihuwa mace tana da juna biyu in ta kai lokacin aihuwa ta je likita ta ta gani inda na ba take tayar shi likita shi ne ya san inda take tayya in akwai matsalolin da wanda mace dole ba ta iya wa kanta ba ko ku sai an ba da wasu magunguna shi ne ya san abin da kamata yi kusa wasu duk matan inda suke suna nesa da likitoci a san kakkara namu na Difa girma gareta kuma ga hanyoyi ba su da kyawu
Haruna Kofa na daga cikin magidanta a nan birnin Difa ya nuna goyon bayan shi akan zuwan mata masu juna biyu asibiti don kula da lafiyar su yana mai cewa
ni goyon bayan da nake bada bin sabilillahi aika zuwa awo ta dan karkara wannan abu ya kamata a kula da lafiya muke tsin mata mu muke tsin rayuwar yaran mu wanda suke tare da
to ko wani kokari ne hukumomin ke yi don kara karfafa tsaro musamman ma a yankunan jihar ta Difa da wadansu magidanta ba sa samun damar kai matansu masu juna biyu asibiti don kula da lafiyar su Malam Kalo Mamadu shine mataimaki na farko ga hukumar ma'aikatar da'ira ta nan birnin Difa yana mai cewa
jama'an tsaro ma sun tashi tsaye kuma yanzu alhamdulillah tsaro ma yanzu kaman ba da ba ne yanzu an samu kwanciyar hankali kuna yake akwai kankanan bandi da wasu abubuwa da yake faruwa kuma cikin zama mata karin su ce za su haifu gida inda yanzu ga bayan an samu tsoro mama mutane da mayan tsoro suna kama muna mu za a sai a kai su wurin da za su je su yi haifu cikin kwanciyar hankali.
To sai dai a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce tare da kungiyoyi daban-daban ke ci gaba da wayar da kan al'umma dangane da rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ke faruwa a cikin kasar. Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haru Sule Rashidu kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai.
Na yi shirin rubun taku na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kaman ninta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso ko gumbaza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a ba dan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina bani bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi matuwa ce akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa
madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba
ɗayan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakan ki shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranki ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka fada cikin yan shi.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaba ɗaya wajen sai hangide mu ba mu ciku ba. Mu samu ba mu samu fita ba mu fita ba. An yi ta nan, suna ta nan. An yi ta nan, suna ta nan. Ga goyayyaki mu. Can sai aka ce ga mota da ya gaba mana. Su matasa ba su ciku ba. Daga bako sai aka ɗauki motar da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi sai kawai aka tsira shinkafa. Allah ya tabbuga fiya ga. Karshe kawai suka tafi da motar kuma da shinkafa a ciki ba a ba mu ba.
Ba mu bane da barin wajen har sai wajen ƙarfe biyu ko litari suka zo. Daga shi kan ma ya ga ta samu wata mutane. Mun da Allah ya taimake mu yi iskar da mai taraji amma abin kan gaskiya ba gari da dadi ba.
Yadda ake da yawa mutum miliyan 6 ko 7 a jihar Bauchi ake an ba da biliyan 2 a sai abinci a raba sai dai kare ta'azzar farashin kayan abincin bayan an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci.
Yau shirin na jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya kan ya mutsin da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage radadin tsadar rayuwa a Najeriya. Anda ka ce mu
fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta
madalla. Masare kamar da ba a ga da sani ba gwamnatin tarayyar Najeriya ta danka naira biliyan 5 ga kowanne gwamna na jiha 36 na kasar a wani mataki na rage radadin rayuwa da janye tallafin da gwamnatin kansa a cikin farashin albarkacin mai na kasar ya jefa al'umma. Jihar Bauchi na cikin jerin jihohin da suka amfana da wancan agaji na gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tun gabanin fara rabon kayan ne gwamnan jihar Bala Muhammad Abdulkadir ya fayyace sigar yadda aikin rarraba kayayyakin zai gudana a tsakanin al'ummar jihar.
Kowane karamar hukuma an yi riga yawan mazabin su kuma an ba su wanda ya daidai da su. Sarakuna, shugabannin ƙananan hukumomi, sauran shugabanni su ne suke da ruwa da tsaki a wajen rabawa babu maganar siyasa ko kuma wani kyaman kowa. Haka kuma ma'aikata za a biya su kuɗin hutu, za a biya wanda suke ritaya kuɗin gratuity dinsu a ƙananan hukumomi kuma da jiha. Za a ba 'yan makaranta su ma scholarship dinsu, za a ba da tallafi musamman wa mutane da yawa har ma wanda suke taimakawa asibitocin mu irin masu agaji na musamman. Za a raba kayan abinci kawai na biliyan 2 wanda gwamnatin Bauchi ta saya ta bayar kyauta. Sauran kuɗi kuma za ki ba da biliyan 2 da muka zo shi ne muka rarraba shi aka kakkasa. Akwai kuma sauran kuɗi wanda gwamnatin tarayya za ta fige tsammani za ta kawo mana biliyan 3 an ɗauka kuɗi ne to amma abinci suke kawowa. Shi ma mutanen Bauchi sani yana nan ajiye bayan wannan jimkaɗan an gama tarawa za a sake ba su. Kuma za a sayi motoci insha Allah yanda za a kawo biyo masu zuburi a cikin gari da makarantun mu da sauran wurare insha Allah abinda duk zamu yi kokarin mu adalci kuma mu ga ya dore a yi tallafi wa matasa da mata da shugabanni musamman ma masu na addini da kuma na sarautu. Zama mun yi shi a lokacin da ciwon mashaƙo ya kama mu ba taɓa jin wani ƙwarrafi ba wannan duk ma za a yi a cikin gari kuma masallatai da sauran ƙungiyoyin addini da sauran da matasa duk za a ba su.
To sai dai lokacin da aka zo gudanar da aikin wannan rabo a yankin karamar hukumar Bauchi shalkwatar gwamnatin jihar Bauchi bayan kaddamar da na matakin jiha an ci karo da yamutsi da kuma kalubale gagarumi kuma waɗanda suka hallara a filin da aka ce za a yi rabon musamman ma mata da yaran su ƙanana sun koka matuƙa.
Sunana Hadiya Khadija Musa. To ranar an ce da a yi rabon shinkafa. To sai muka ɗebi jiki gaba ɗaya mu mata da goyayyakin mu sai muka shiga. To ga mota dai tana tsaye sai aka ce da a raba shinkafa. To muna zaune shiru da a raba ba da a raba ba can kuma sai ga matasa suka shigo. To suna shigo wannan suka zo suka tada hargitsi a wannan gurin. To sai aka fara fito da shinkafa a sai suna wawa. Suna iba suna wawa. Can sai aka buga tiya ga tsa wajen gaba ɗaya waje sai ya hargitse mu dai ba mu ciku ba. Mu samu ba mu samu fita ba mu fita ba. An yi ta nan suna ta nan. An yi ta nan suna ta nan. To sai muka haɗu sai muka tsaya dai mu a waje ɗaya ga goyayyakin mu ga 'ya'ya haka. Can sai aka ce ga mota ɗaya da aka fara mana. Muka zauna mun dai sai kimanin ƙarfe 2 muna wannan wajen. Mu ba a bamu ba. Su matasa ba su tafi ba. Karshe kawai sai muka fita muka ce da mu tafi wasu suka ce mana mu tsaya. Daga bako sai aka ɗauki motar da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi sai kawai aka tafi da shinkafa. Allah ya tabbuga fiya ga. Karshe kawai sai suka tafi da motar kuma da shinkafa a ciki ba a ba mu ba.
Gaskiya ga wahala kai ya wahala mun sha abun gaskiya ba da shi saboda lokacin da muka je tun karfe 10 na safe ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe 2 tsaban wannan din wahalan da ake ci ana kofawa ana wannan to mutane kuma daga karshe boye polita dai suka zo kai a dai abin da ya ba kin gani gaskiya abin da ya ba da gaskiya da shi kan ma tiya ga tsaka samu wasa mutane wanda yayi kokarin yake tare da SSF ya wannan wanda kuma ya ja tawala mun samu dai mun wannan mun dai Allah ke muke mun SSF dai mun sharafi amma abin kan gaskiya ba zare da dadi ba mun dai muna so a mana kokarin inda za a samu a yi cycling din wannan abu ba karshe irin wannan samu a taimaki mata saboda a yau mata ne wonder person su suke cikin wahala mazajen su sun shige bana su da duniya komai za a gama tani suke zuwa ta nema abubuwa da abin da za su ci ne da duniya dai ya koma dai kawai kanta gaba daya saboda haka muna so a taimaka mana a taimaki mata gaskiya ce saboda mata na cikin wahala gaskiya
yanzu a yanzu dai babu rahoton da ya tabbatar da cewa ana ci gaba da rabon kayayyakin ko kuma a'a amma nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu fashin baki ke faɗi game da wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin zumma
masare tun lokacin da gwamnatin Najeriya ta ayyana wannan zancen tallafin abinci ga 'yan ƙasa masana da masu fashin baki ke tofa albarkacin bakin su game da lamarin Mu'azu Umar Hardawa wani mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Bauchi Najeriya.
Alla hakika tsarin kwata-kwata ina gani akwai gyara a cikin al'amarin. Yadda ake da yawa mutum miliyan 6.7 a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan a sai abinci a raba sai dai ƙara ta'azzara farashin kayan abinci ba in an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci. Tunda duk yanzu ɗan Najeriya daga inda ga kasuwa ta bude to bukatar sa kawai shine ta'azzara farashin kayansa. Saboda menene wani yana da hadinci da hadama wani kuma in dan karami ne abin da yake samu ribar bata ishe shi ya ci ba. Ne provision a kasuwa su yake dora idan ya duba ribar da take da yake samu in cikin 10,000 zai ziba sa bata fi 1,500 ba to 1,500 din nan bai fita ciyar da shi da safi ba ba za ta ci da shi ranar da yamma kuma ba dole bane kullun ya tafi yi saboda a karban irin waɗannan ka dole ne a gyara fasalin abun
an bijiro da wannan ba da tallafi ne a sanadiyar janye wato tallafin mai
ai wanzu janye tallafin mai ya zama bala'i a Najeriya idan ka duba idan unguwan ka mota 20 ne guda 15 sun ajiye daga kaje gareji mota za ka samu yaran gareji kwallo kawai suke a gareji tun daga mai gyaran batir mai gyaran lagireto salansa electrician da mai ganti da mai gyaran ta da kowa ya kai kusan mutum 15 da sun rasa abin yi kashi 50 cike 100 kuma kaga ciki dole a bashi wani in yi hakuri da talauci wani ba zai yi ba musamman matasa kai idan ma ka duba ai su shugabannin sun san menene politics idan ka je kasashen da suka ci gaba irin su America, Ingila, da su Germany, da su Saudiya duk wata wanda yake da takardar zama dan kasa national ID card akwai kudin da ake bashi ko a gidin gada ake kwana za a America in ka samu mutumin da yake America dala 900 ake bayarwa ba wanda bayya CEE bayya sadada dan kar ya lalace ta kasa saboda rashin abin yi in ka je Saudiya dala 200 ake 2000 ake biya yayin da kuke ake biya a Saudiya Ingila in ka je su ba da nasu fasalin haka abin yake
haka fa Masare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe dan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer da ce ta ruwaito cewa Salim Bazoum dan kamfararren shugaban kasa yayi galaba a shari'ar da ta shiga tsakaninsa da gwamnatin Niger wace yake zargi da tsare shi ba akan ka'ida ba. Jaridar ta ce hukuncin kotun wani abu ne da za a iya cewa ya jefa sojojin CNSP cikin halin wasi-wasi. Shin su saki Salim daga inda yake tsare ko kuwa za su yi burus da umarnin kotun ne? Jaridar Air Info na cewa kasar Algeria ta janye ta yin shiga tsakanin da ta yi wa bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar Niger har zuwa lokacin da za ta sami cikakken haske game da wasu batutuwan da ke tattare da wannan al'amari. Sakamakon lura da wasu abubuwan da ta ce sun wakana daga ƙarshen watan Satumba kawo yau. Jaridar ta ce a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Algeria ta fitar a jiya Litinin, gwamnatin kasar ta ce sanarwoyin da hukumomin Niger suka yi ta bayarwa a baya-bayan nan sun janyo aza'ayar tambaya idan lalle da gaske suke suna da kyakkyawan niyya akan abin da aka sa gaba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce babban taron tantauna al'amuran kasa da shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Chani ya ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli na fuskantar kom gaba kom baya. Duk da cewa a yayinsa ne wakilan rukunonin al'umma za su kayyade wa'adin gwamnatin rukun kwariya kamar yadda a yayin wannan zama za a canza yawo kan sabuwar tafiyar da ya kamata kasa ta sa gaba. Jaridar ta ce muhimmancin batutuwan da ya kamata a tantauna a kansu ya sa 'yan kasa suka kagu su ga an saka ranar soma wannan taro na Dialogue National. To sai dai watanni sama da biyu bayan kifar da gwamnati har yanzu shiru kake shi babu alamar wannan taro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a taƙaice, a wani jawabin da ya yi ga ƙasar shi da daren jiya Litinin, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin ƙasar suka fara mai da martani kan ƙungiyar Hamas duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna rugudan wuta a kan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga ɓangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin riƙau cewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili, sannan tayu lamarin ya sa wasu daga cikin jagororin ƙungiyar sun fusata. A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin barazan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka sannan aka samu motsin ƙasa da dama, al'amarin da ya sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane sannan kuma da dama suka jikkata. A wata alamar da ke nuna cewa tayu shugaba Vladimir Putin yana neman ya koma gwaje-gwajen nukiliya, an baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBTO. A taƙaice, jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBTO ne ya bada sanarwar yiwuwar daukan wannan matakin a ranar Juma'a.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'az da suka karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti da ba da umarni, amma injiniyanmu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.